Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau jama'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 sun mutu daga sabuwar cutar coronavirus. Attorney General din Amurka William Barr ya ce sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'ar ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin Najeriya.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba ma dukkan ƴan adawar Jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu izinin zuwa ƙasar Faransa don a duba lafiyarsa. Sai dai wasu na gani ko wannan wata dama ce da madukkan ke nema don ya tsere.
To wanda ya kawo da kanshi ya zo yadda gidan yari na filin gida kanshi ya kawo. Kenan babu wani zancen mutu a ce a yana kai gudu.
Za ku ji ƙarin bayanin wannan hirar nan gaba. Bayan haka muna tafi da wata hira da murya Amurka ta yi da wani tauraron wasan fina-finan Hausa akan wani sabon film da ake shirin nunawa a gidajen sinema na Amurka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma muna nan tafi da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 ne suka sake mutuwa daga sabuwar cutar nan coronavirus da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiyar ta ce ta samu ƙarin sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutum 590. A lokacin da yake ganawa da 'yan jarida, mataimakin ministan lafiya Zhang Tezhen ya ce ma'aikatan lafiya 1,716 su ma sun kamu da cutar coronavirus ɗin, kana 6 daga cikinsu sun mutu. Da wannan sabon bayani, adadin mutanen da suka kamu ya tsaya a 63,851 a jiya Alhamis da daddare. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala in ya iya gudanar da aikinsa. Wannan sanarwa ta zo da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya Alhamis, kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar. Kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yankewa da daddan na hannun daman shugaba Trump, Roger Stone, da aka yanke masa hukunci na yi wa majalisa ƙarya da hana shari'a aiki da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken Rasha na yin katsalandan a zaben Amurka. Shugaba Trump ya yi korafin cewa shawarar yanke hukuncin sa tsawon shekaru 7-9 na abin takeici ne kuma babu adalci. Ba kasafai ake ganin ma'aikatar shari'a Amurka ta canja shawara da lauyoyinta suka bayar ba a shari'ar laifi. Masu gabatar da ƙara guda hudu a shari'ar Stone sun janye daga shari'ar, a ciki har da mutum ɗaya da ya ajiye aikinsa daga ma'aikatar shari'ar. Za a yanke wa Stone hukunci a mako mai zuwa. Shekaru 7-9 da masu gabatar da ƙara suka yi ya yi daidai da tsarin yanke hukunci na tarayya saboda irin waɗannan laifuka, amma ya rage ga ita alƙaliyar Amy Berman Jackson ta yanke hukunci na iya tsawon lokacin da za a kulle shi. Wata babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu jihadi, lamarin da ya janyo ƙona ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilasta wa mutane ƙauracewa matsugunansu. Daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, Osai Ojigo, ne ya yi kira da a gudanar da binciken. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce sun yi hira da wasu mata da maza da aka kora daga gidajensu a yankin arewa maso gabashin kasar a farkon watan nan da ya gabata. Amnesty ta ce zarginsu ya samu goyon baya daga bayanan tauraron dan Adam, wanda ya nuna cewa an kona ƙauyukan Bukarti da Gariri da Martiri. Binciken ya kuma nuna kone-konen a cikin wasu garuruwa na kusa, a cewar kungiyar kare haƙƙin dan Adam. Gwamnatin Najeriya ta sha musanta irin waɗannan zarge-zarge na yiwuwar aikata laifuka.
Tuma sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar, za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Watanni uku bayan da aka garkame shi a gidan yari, madugun ƴan adawar kasar Hama Amadu na jam'iyyar Modan Lumana ya sami izinin zuwa kasar Faransa domin ganin likitansa don a duba lafiyarsa. Makusantansa sun yi kira ga magoya bayansa a kan su kwantar da hankalinsu. Ga hirar da wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya yi da Bana Ibrahim a Yamai.
Kasan tun lokacin da ya zauna a gidan yari 2015 bayan da an kasuke shi, Hama Amadu ya kamata wata uku zuwa wata uku ya zai a bincike lahiyar shi. Don shi yasa kwanakin baya lauyoyin shi sun ka aji takarda kuma da yardan hukumomi jujkin filinge ya ba shi izini, ya ce lalle an ba shi kwana 15 ya je a bincike lahiyar shi kuma ya dawo ya kammala zaman da an ka hukunce mai a gidan yarin hili.
Ya tafi kenan?
Yau insha Allah muna ganin da yau zuwa gobe zai tafi. Jirgin ne kawai ya kamata ya dauka ya tafi France abin da.
Watakila magoya bayan su za su yi tsammanin rashin lafiyar tasa ta yi tsanani ne shi yasa yake kokarin fita waje.
A ina son su kwantar da hankalin su. Hama Amadu bincike ne kawai da ya kamata ya je yi, kasa kowane mutum in shekaru sun ka ja dole ne lokaci zuwa lokaci, kamar da shi shugaban kasa shi ma yana zuwa ana binciken lahiyar shi, shine shi ma wata uku zuwa wata uku ya kamata ya je a binciki lahiyar shi.
Yanzu kai maganar kwanaki 15 aka bashi domin ya je ganin likitansa. Shin kana ganin wannan kwanaki 15 za su isa kenan?
Za su isa, tunda zuwa ne kawai a je a bincike shi ya examine wanda ya dace kuma ya dawo, ba abba ne da ya kamata ya dauki dogon lokaci.
Watakila wasu za su yi tsammanin kamar hanya ce hamma yake kokarin samu domin sake tserewa ko kuma ya je kwancin sa a waje.
To wanda ya dawo da kanshi ya zo yadda gidan yari na filin da kanshi ya kawo. Kenan babu wani zancen mutum a ce a yana sabur tun ko lokacin da ya ta mutane ne ke magana, amma mu mun san da lokacin nan lahiyar shi ta tabu kwarai, shine ta su ma ba da son su bane, dole ne sun yi tsorata a ce ya mutu a hannunsu, shi yasa sun ka bashi daman nan. Amma wanga gami babu abin da ya taba jikin shi. Hama Amadu kawai binciken lahiyar shi ta yi a yi, kuma da yardan Allah bayan kwana 14 nan zuwa 5 da an ka keɓe mai ya dawo.
Ya kuma kusantansa kuke shi dan takararku a zaben shugaban ƙasa yana fama da rashin lahiya ko kuma zai fita ya bar ƙasa a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen zaɓe?
Babu fargaban zaɓuka. Mu ga ganin mu Hama Amadu mun yi imani cewa babu cikin wanda ke jagorancin ƙasar gida yanzu wanda muke tsoro takara da shi, babu. Hama Amadu ba rashin lahiya ba yi, binciken lahiyar shi ta yi a yi, kuma zai dawo, kuma lokacin da an ka shiga yakin zaben shugaban ƙasa kun gan shi ya fito ya zagaya kaman kowane.
Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
A jiya Alhamis, babban bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya IMF suka bada sanarwar cewa kasar Somalia ta cancanci a yafe mata basussukanta, biyo bayan sauye-sauye a fannin tattalin arziki da ma'aikatu da hukumomi suka yi. Ana bin Somalia bashin da masu ba da bashi na kasashen waje da aka kiyasta ya fi sama da dalar Amurka biliyan 5. A cikin basussukan da ake bin Somalia babba shine na dala biliyan 1 da Amurka take binta. a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan da kwamitin koli suka tattauna a ranar 12 da 13 ga watan Fabrairu don su duba cancantar Somalia. Hukumomin harkokin kuɗi masu ƙarfi a duniya guda biyu sun goyi bayan Somalia da a yafe mata bashinta a ƙarƙashin shirin ƙasashe matalauta masu tsananin bashi na HIPC a taƙaice. Ƙasashen da suka cancanci na wannan shirin sun yi alƙawarin inganta tattalin arziki da kuɗaɗe da kuma rage yawan talauci. An kwashe shekaru da dama Somalia tana ƙarƙashin shirin kulawar ma'aikatan IMF da ya taimakawa Somalia inganta hanyoyin karɓa haraji da bin diddigi na bayanan kuɗaɗe na gwamnati. Ɗaruruwan yara suna aiki a masana'antun bulo a Cambodia, a cewar bincike da ƙungiyoyin ƙwadago suka yi a kan ayyukan masana'antar bulo da ake tsammani za a sako nan gaba nan ba da jimawa ba, ko da yake wani kakakin gwamnati ya musanta binciken. Ma'aikatar ƙwadago a bara ta bullo da wani shiri na kawo ƙarshen ayyukan ƙananan yara a masana'antun bulo, tare da sanar da cewa za ta kakaba masana'antun bulon ta takunkumi ta hanyar daukan yara aiki. Cibiyar Solidarity da wata kungiyar kare haƙƙin ma'aikata ta Amurka wacce ke da alaka da AFL-CIO da kungiyar ƙwadago ta Amurka tare da kungiyar kasuwancin ma'aikata da ita ce na Cambodia suke gudanar da bincike da ya gano cewa kusan ƙananan yara 4,000 ne ke zaune a manya-manyan ma'aikatu 464 a cikin ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa masana'antar fina-finai. Nan ba da daɗewa ba, a karon farko za a nuna wani fim da aka yi a Najeriya a wuraren kallo na Amurka. To ko me wannan fim ɗin ya ƙunsa? Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da Yakubu Muhammad, tauraron fim ɗin masana'antar Kannywood.
To Yakubu Muhammad, ga wani sabon fim da kuka yi wanda yake kusan za a iya cewa zai ainihin kafa tarihi a ganin cewar zai iya zama fim na farko da ainihin aka yi shi a Najeriya, kuma za a fara ainihin nuna shi a Silma, watan gidan kallo a nan kasar Amurka. Ko za ka ba mu takaitaccen dan abin da wannan fimin ya kunsa?
To shi wannan fim ne suna Jalil, fim ne da aka yi shi akan abubuwan da yake addabar mutanen Najeriya, musamman arewacin ɗan Najeriya a halin yanzu, wato irin garkuwa da mutane a rashin kyakkyawan abubuwa, kamar misali health care na rashin lafiya, irin abubuwan da ba a taimakawa yara, magani a asibitoci, rashin sadabi, sauransu abubuwa ne da shi Jamil. Akwai maganin ilimi, akwai maganan kamar satar mutane, garkuwa da mutane, sai kuma kamar yadda muka ɗaya ba magana a kiwon lafiya wanda ya karanci musamman ga ƙananan yara.
To akwai magana da ta shafi kamar cin zarafin yara mata da kuma ƙananan yara a cikin filmin kenan?
Eh, ba wai cin zarafi ba ne, magana ne dai kamar rashin lafiya da yaranmu sukan samu kansu a cikin ƙananan sauyi, wanda kuma ba a ga rashin wadata na iyaye, za a ga cewa yaro ya ji wannan abin da bai takura ya kawo tsaya ba kuma wani lokaci, ko kuma wani abin ma yana dai amma rashin sauki ne zai sa har yaro ya zo, ko wani ya rasa ƙafa, ko wani ya rasa hannu, ko abubuwa ne da zance. Amma duk jigon fim ɗin shi ne garkuwa da mutane, irin a dinga ɗauki mutane ɗin ne yanzu, kamar abubuwan da yake damun mu a ƙasar nan. Ana amfani da misali a ce an ba da kuɗi sannan a saka mutum, ko kuma watakila ya iya rasa ransa.
To ana iya cewa menene ya ja hankalin marubucin wannan fim ɗin ya ga cewa akwai buƙatar a yi wannan fim wanda ya shafi waɗannan matsaloli?
To ni dai na tabbata cewa mutum ne wanda yake shi sunan shi Lassi, mutumin ba Amurka ne, wato ɗan Najeriya ne amma yanzu ya zama ba Amurka, saboda haka a can yake da shi da matarsa wadda ita kuma ita Black American ce, shi ita ce producer workers, they are the producers. Pagani is the producers in on the special thing. You know, she left the machine by the umarni. So da haka kaga ya tuna mutum ne dan nan asalin shi tushen shi dan jihar Plateau amma a can yake da jama'an citizen ne na
Amerika. Ya zama dan kasa.
Kasa ne na Amerika. Na tabbata yana jin abubuwan da suke faruwa sai kuma yake ganin cewa zai ya nuna wa duniya a duniya nuna wa kasashen da ba sa ba san yake faruwa a Najeriya wata ilimi ne kamar hannun ka mai sanda ya nuna mu irin halin da muke ciki. Ya nuna irin rayuwar da akwai abubuwa sakonni wanda zai ya nuna kisawawan al'adun na kasar Hausa da sauran shi sannan kuma sai kuma da abubuwan da yake cimma tuwa kura so na tabbata yana da kokari ne da cewa ya nuna inda akwai dauki da za ya nuna kokarin abin da halin da ake ciki a yanzu.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da abokin hirarsa, shirin yau da gobe na nan tafar da cikakkiyar wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Masu ruwa da tsaki a harkar diplomasiya na ci gaba da tsokaci kan matakin da Amurka ta dauka a kwanan nan na takaita bada takardar visa ga wasu ƙarin kasashe shida ciki har da Najeriya. Yau za mu duba yadda wannan mataki ne zai shafi dangantaka tsakanin Amurka da kasashen nahiyar Afirka waɗanda wannan doka ta fi shafa. Sunana Mahmud Lalo. To a ranar Itau ne wato 21 ga watan Fabrairu ake sa ran matakin da Amurka ta ɗauka na takaita ba da bizar ta ga wasu ƙasashe shida ciki har da Najeriya zai fara aiki. A da yan kwanakin baya ne shugaba Donald Trump ya kara kasashen shida waɗanda hudu daga cikinsu a nahiyar Afirka suke. Gwamnatin Amurka ta ce wannan mataki da ta ɗauka na da mahimmancin gaske lura da cewa ya shafi lamari na tsaro. Sai dai wasu da dama na dasa alamar tambaya kan yadda wannan matakin zai shafi hudun Amurkan da nahiyar ta Afirka. Najeriya dai ita ce ƙasa da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki wacce kuma tafi kowace yawan al'umma a nahiyar ta Afirka. Sannan babbar kawa ce a yakin da Amurka ke yi da ayyukan ta'addanci inda har ila yau take da ƴan ƙasar ta da dama da ke zona a Amurkan. Sai dai Najeriya ta kasance cikin jerin waɗannan ƙasashe shida da za a takaita ba su takardar visa Amurkan baya ga Eritrea, Myanmar, Kazakhstan, Tanzania da kuma Sudan. Dalilin shi ne Amurka ta ce tana so ta tabbatar da tsaron ƙasar ta kamar da shugaba Donald Trump ya bayyana.
See what's going on in the world. Our country has to be safe.
Yace idan kuka lura da abin da ke faruwa a sassan duniya ya zama dole mu tabbata kasan mu ta samu kariya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo dai ya gana da takwarar aikin sa na Najeriya a makon da ya gabata inda ya bayyana kyakkyawan zato kan abin da zai biyo baya.
In the proclamation of President Trump highlighted Nigeria's importance as
Yace a cikin sanarwar shugaba Trump ya ce Najeriya muhimmiyar kasa ce cikin kawayen da ke taimakawa Amurka a yaki da ta'addanci. Kuma ya lura da yadda kasar ta himmatu wajen ganin ta inganta fannin raba bayananta. To kamar Najeriya mafi akasarin 'yan kasar Eritrea da kuma Kazakhstan su ma an takaita musu samun bizar ta Amurka wacce za ta ba mutum damar zama a kasar. Yayin da 'yan Sudan da Tanzania ba za su iya shiga gasar samun katin izinin zama a Amurka da ake kira Green Card Lottery ba. Geoffrey Onyema shi ne ministan harkokin wajen Najeriya. Ya kuma ce matakin da Amurkan ta dauka ya shimmace su amma ya sha alwashin ganin an inganta bayanan da suka danganci tsaron Najeriya.
We're putting in place the architecture that will now make that the information
and yace muna daukan matakan da za su inganta rambun bayanan mu da Amurka da kowa zai iya samu ba tare da bata lokaci ba har da ma kasashen da ke da mambobi a rundunar ɗin sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol. Nan ba da jimawa ba za mu samar da waɗannan
bayanai.
Ministan ya kuma ce lallai Najeriya na fama da matsalolin tsaro ciki har da na 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda suka sa miliyoyin 'yan Najeriya tserewa daga gidajensu. Amma babu wata ƙwarar hujja da ke nuna cewa ƙungiyar barazana ce ga Amurkawa. Sai dai wannan mataki na takaita ba da bizar ta Amurka bai shafi masu neman bizar yawon shakatawa ba. Lamarin da janye suka kan wannan mataki da gwamnati ta ce ta dauka domin tabbatar da tsaro. Kayan Falola malami ne a Jami'ar Jihar Texas da ke birnin Austin.
temporary visitors are the ones with the capacity.
Yace masu zuwa ziyara ta dan wani lokaci sune suke haifarwa da kansu matsalar da suke fargaba. Mutumin da ke da tsayayyen wurin zama a Chicago ko a New York ko yake da tsayayyen wurin aiki ba zai taba sa kansa a cikin wata matsala ba domin za a iya kama shi.
Because he will be caught.
To ra'ayin shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi wacce ta ayyana wannan mataki a matsayin na nuna bambanci yayi daidai da na Dani Bahara na cibiyar bincike ta Brookings Institute dake nan Amurka.
We have here an administration that has
Ita abin da muke gani shine wata irin gwamnati ce da ke daukan tsauraran matakai akan baki inda mafi aksarin abubuwan da ake zargin su akai ba su da tushe ballantana makama.
False evidence, false fact.
Sai dai masu adawa da wannan mataki na ikrarin cewa hakan zai iya kassara karfin fada aji da Amurka ke da shi a idan duniya. Ga abin da Toyin Falola na Jami'ar Jihar Texas ke kara cewa.
Immigrants with education is an aspect of soft diplomacy. They are your friends.
Bakin da suka zo karatu za su iya zama riba ta fuskar diplomasiya. Abokananku ne. Ko kuma kuna so ku yi amfani da kudaden domin ku gina barikin sojoji. Ko daukan karin matakai na tattara bayanan sirri tare da sa ido kan al'amura. Wannan wani zabi ne da ya ragewa kuma mun Washington.
More intelligence, more policing is a choice that Washington DC has to make.
To masu aro da haka muka kawo karshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma naji koyi dan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara da kuma Julie Letters Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Labi nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Lalo yanzu kuma ga wannan sakon. Allah ya kiyaye amen. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ayau sakon mu na farko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Yace salam VOA Hausa. Abinda talakawa suka yi tsammani daga shugaba Buhari ba shi suke gani ba. Saboda haka ikon da aka yi wa shugaba Buhari a jihar Borno bai kamata al'umma su yi mamaki ko cece ku ce ba domin halin da al'ummar yankin ke ciki. Saboda haka ya zama dole shugaba Buhari ya damu da damuwar talakawa a zahir ba wai a baki ba. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da kuma Bala Muhammad Damban. Suka ce jiya ce ranar radio ta duniya kuma albarkacin wannan rana muke amfani da ita wajen mika sakon godiya ga wannan tasha tamu mai albarka ta muryar Amurka bisa irin damar da kuke bamu wajen isar da sakonninmu zuwa ga inda kafa ba za ta iya zuwa ba. Ba shakka mu masu sauraro muna jin daɗin haka. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan tasha amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Aliyu Usman yace don Allah ku fadawa makuntan kasar mu cewa idan suna buƙatar kawar da ayyukan ta'addanci a Najeriya ya zama wajibi shugaba Buhari yayi awan gaba da dukkan manyan hafsoshin kasar baki daya. Daga nan sai sakon da ya fito daga Hussein Dangote yace salam VOA Hausa. Ya zama dole shugaba Buhari muddin yana so matsalar tsaro dake ci gaba da halaka mutane a cikin abu biyu yayi daya. Ko ya sauya manyan jami'an tsaro ko kuma shi yayi murabus. Sakon mun na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Namaira Umar Makira da Haya Danno Azare da kuma Salihu Isa Fana. Suka ce salam VOA Hausa. Muna taya jam'iyyar PDP murnar baiwa dan takarar gwamna su a jihar Bayelsa nasarar zama gwamnan jihar. Da fatan Allah ya taya riko amin. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu kullum sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin mai zuwa. Godiya muke yi a huta lafiya. Juma'a Mubarak.
To madalla a gaida Binta S Yaro yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 sun sake mutuwa daga sabuwar cutar coronavirus da yasa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiyar ta ce ta samu ƙarin sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutum 590. A lokacin da yake ganawa da 'yan jarida mataimakin ministan lafiya Zhen Tingzhen ya ce ma'aikatar lafiya 1,716 suma sun kamu da cutar coronavirus din, kana 6 daga cikinsu sun mutu. Attorney General din Amurka William Barr ya ce sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala in iya gudanar da aiki na. Wannan sanarwa ta zo ne da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya Alhamis. Kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canza shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar, kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yanke wa dadaddan na hannun daman shugaba Trump Roger Stone da aka yanke masa hukunci na yi wa majalisa ƙarya da hana shari'a aiki da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken Rasha na yin katsalandan a zaben Amurka. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu jihadi, lamarin da ya janyo ƙona ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilastawa mutane ƙauracewa matsugunansu.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da PJ Engineer mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.